أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بيان هكا نيمان سلم تأدين مسلنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني وألا سبحانه وتعالى قوديا أئرن نئموم ديمنا ولن لباسا قاروة ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin Al-Ihsan Muhammad Ebenu Hotora GRA a garin Kano a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda ya kama 9 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Shine yazo daidai da 26 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Idan muka leka taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 9 ga watan Ramadan, amma a shekara ta 1336 daga hijira, sarkin Rumawa da ke ƙasar Hungary ko kuma ƙasar Austria, Franz Joseph na farko, ya shilanta mamayar garuruwan Bosnia-Herzegovina wanda suke da mafiya yawan musulmi zuwa ƙasarsa bayan shekara 30 da kasancewarsu a ƙarƙashin daula ta Usmaniya, wanda wannan ya zo ne lokacin da daula ta Usmaniya ta fara rugujewa, ƙarfinta ya fara raguwa. To a daidai wannan lokacin ne ƙasashen Turai suka fara ɓaɓɓallewa da mamayar garuruwan da suke ƙarƙashin daula ta Usmaniya. A daidai wannan lokaci dai a rana mai kama irin ta yau, ita ma ƙasar Bulgaria ta shelanta ɓallewarta daga cikin daula ta Usmaniya, ta yanda ta ce ta fice kuma ba ta ƙarƙashin daula ta Usmaniya saboda tana so ta ci gashin kanta, wanda saboda daula ta Usmaniya a daidai wannan lokaci na shekara ta 1326 ta yi rauni ƙwarai da gaske. Wannan ne ya sa daga baya, bayan wata 6, ita kanta daula ta Usmaniya ɗin ta ce ta yadda, saboda lalacewa ta daula da ta yi a ƙarshen zamani, ta ce ta yadda da wannan furici na ƙasar Bulgaria, kuma ta yadda a bata kuɗi wanda ya kama dinari miliyan 5 a kan wannan yanayi, wanda wannan shine ƙarshen abin da ya faru a baya-baya daga cikin daula ta Usmaniya. Amma dai dole yanzu zan ja ku mu ƙara komawa farko-farkon daula ta Usmaniya, lokacin da take da ƙarfinta, lokacin da take da jarumai, jajirtattu, sojojin Allah waɗanda addinin Allah ne a gabansu, wanda yau kamar yadda ne alƙawari za mu cika sa yunƙuri da aka yi 11 na buɗe Ƙustantiniya. Amma dukkanin yunƙurin da aka yi musulmi suka gaza wurin wannan buɗe birni. Mun ji abin da ya faru lokacin Maslama bin Abdul Malik da irin yaudarar da Leon ya yi masa da abubuwan da suka faru, wanda buɗe birnin Ƙustantiniya bai auku ba sai a shekara ta 857 daga hijira, wanda ya dace da 1453 ta miladiya. A lokacin ne wani jajirtaccen jarumi wanda malaman tarihi suka ce ba daban ya samu kulawar uwa da uba ba, lalle da ba sunansa zaka ji ana fada ba, ba shine addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta fada a kansa ba. Wanda irin yaran nan ne wanda suke da shagala da wasa da shiririta, amma mahaifinsa Salim sai yayi kokari ya sa masa ido kuma ya dauko jajirtattun malaman tarbiya suka saita shi, wato da ya bashi a sangirce zai taso. Sannan mahaifiyarsa ita ma ta taka rawa, tun yana yaro take dauko shi ta nuna masa daga nesa birnin Constantinople, ta ce da shi, ya Muhammad, ina so idan ka girma ka zama sarki daga cikin sarakunan daula ta Usmaniya, ka je ka bude wancan birni na Constantinople. Shi sa lalle haƙiƙa yaron da ya taso wajen kulawar iyayensa, musamman uwa da uba, to yana samun tarbiyya sosai fiye da yaron da bai samu bai taso wajen kulawa mahaifa ba. To wannan shine abin da ya faru. Sai Muhammad As-Sani, wanda an taba yin mai suna irinsa a daula ta Usmaniya, shi sake ce masa Muhammad na biyu, shine ya je ya bude Constantinople. Wannan ne ma yasa ake masa lakabi da Muhammadul Fatih, Muhammad wanda ya bude birnin Constantinople. Wanda bude birnin Constantinople ana lissafa shi daga mafi muhimman abubuwan da suka faru na tarihin duniya, ba wai tarihin musulmi ba, musamman ma tarihin Turai. Kuma wani abun ban mamaki, lokacin da Andalus ta fadi, birnin Granada ya fadi, aka fafuri musulmi daga Andalus, daga Spain, ya zama cewa an kora su izuwa kasar Maghrib, Morocco kenan a yau. Daidai wannan lokaci su kuma a bangaren gabashi sai daula ta Byzantine, ta Byzantine ta fadi, birnin Constantinople shi ma sai fadi, shine sai aka yi wani kenan. Mu musulmi Andalus ta fadi, su kuma Kiristoci Constantinople ta fadi. Sai dai su abin ya fi musu ciwo saboda girman tarihin Constantinople, dun mun ji kasancewarta cibiya ce ta Kiristanci wacce ta mamaye kasashen Larabawa da yawa, daga ciki akwai kasashen Syria da Philistine da kasashen Masar. Wanda lalle haƙiƙa wannan ne abin da ya faru lokacin da Muhammadul Fatih ya zama ya mamaye ya kewaye birnin Constantinople. Sai sarkin Constantinople na lokacin ya yi yunƙuri a kan ya kubutar da birninsa kamar yadda iyayensa da kakanninsa suka ringa yi in musulmi sun kawo musu hari, su kasa shiga birnin Constantinople, saboda birni ne kamar yadda muka faɗa kusuriyoyinsa guda uku din ruwa ne, ta fuska ɗaya ne tsandauri, shi kuma akwai tsari, akwai ƙarfin katango da ƙarfin ƙofofin shiga garin da tsayin waɗannan katangu. Da aka shi ma sai ya yi yunƙuri ya tsare wannan birnin kamar yadda iyayensa da kakanninsa suka yi, ta yadda ma ya yi ƙoƙari ya yi yaudara da duk abin da zai iya domin ya kare birnin Constantinople. A lokacin ne ya dinga kawo aiki izuwa Muhammadul Fatih domin ya yi yarjejeniya da shi, ya ba shi kuɗi, ya yi masa alƙawarukan garuruwa da wasu abubuwa domin ya ruɗar da shi a kan ya janye daga wannan yunƙuri nasa na mamaye birnin Constantinople. Har ma ya ce idan ya yarda zai zama a ƙarƙashinsa zai yi masa biyayya. Sai dai Muhammadul Fatih rahimahullahu ta'ala lalle haƙiƙa sai ya yi masa reply, ya mayar masa da amsa a kan cewa babu wani abu da yake bukata face wannan sarki ya miƙa birnin Constantinople. Don haka har ma ya ce idan ya miƙa birnin Constantinople ta cikin maslaha, ta cikin sulhu, ba zai cuci kowa ba, daga cikin mutanen Constantinople, haka nan ba zai cutar da dukkan wasu cococi da suke makil a wannan birni ba. To lokacin da Muhammad al-Fatih ya gaya wancan mutumin haka, amma yayi taurin kai a lokacin, lalle hakika Muhammad al-Fatih sai ya samu karfin zuciya domin ya ga cewa birnin yana dab da faduwa. Dan haka dai bai kara bai kasa a gwiwa ba, ya kara rubuta wa sarkin empire na Constantinople wasika, yana cewa ya mika fa wannan birnin ba tare da an zubar da jini ba. Yace ba abinda zai masa, ba abinda zai wa mutanen ciki, ba abinda zai wa family dinsa da ƴan majalisarsa da duk wanda yake so kuma ya zauna a cikin Constantinople, zai zauna cikin aminci. Ya tabbatar cewa ba zai zubar da jinin kowa ba, ba zai cuci kowa ba. Dan haka lokacin da wannan wasika ta zo wurin sarkin Constantinople, sai ya tattara masu ba shi shawara da ƴan majalisarsa, ya bujuro musu da wannan lamari. Wasansu suka ce eh, kamata yayi a mika birnin a hakura, a bawa Muhammad al-Fatih birnin Constantinople a bude cikin maslaha. Wasu kuma suka ce a ko a mutu ko a yi rai, ko dai a kare wannan birnin har a mutu, ko kuma kada a mika masa wannan birni. Wanda shi wannan sarkin sai ya karkata wurin ra'ayin waɗanda suka ce a tsaya a yi dagiya, a yi turjiya, a kare wannan birni ko a mutu ko a yi rai. Shi yasa sai ya aikewa Muhammad al-Fatih wata wasika. A cikin nassin wasikar yana cewa shi yana godewa Allah lokacin da wannan sarki ya karkata izuwa sulhu. Amma abin da yake so ya gaya wa wannan sarki, abin da zai gaya Muhammad al-Fatih kenan, yana so ya yadda ya dinga bashi jizya. Yace ammal Constantinople, amma Constantinople fa innahu uqsimu, yace ni na rantse annahu sa'udati'u anha ila akhir nafsin fi hayati, yace zan kare Constantinople har karshen numfashi na a rayuwata. Sai ce ko dai na kare al'arshi na, ko kuma a binne ni a karkashin katangun Constantinople. Sai ya aikewa da Muhammad al-Fatih wannan wasika. Yayin da wannan wasika ta zai wajen Muhammad al-Fatih, sai ya ce me hasanan, sai ce ya yi kyau, an karibin, ya ce nan kusa, sai ya kunu li fil Constantinople arshin, ya ce nan kusa kaɗan zan zama ina da karagan mulki a cikin Constantinople. Au an ya kuna li fi ha kabar, ya ce ko kuma kabari na yana cikin Constantinople a kashe ni wurin kokarin bude Constantinople. To lokacin da Muhammad al-Fatih ya koma hemarsa, sai ya kira manya-manyan dakarunsa, ya ba su umarni, ya bayyana musu final decision ɗinsa, abin da yake na ƙarshe. Sannan ya yi musu wata huduba, ya ce in tammalana fatahul Constantinople, in buɗe Constantinople ya tabbata gare mu, ta haƙƙaƙa fina hadisun min ahadisa rasulillah sallallahu alaihi wasallama, yace wani hadisi daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata akan mu, wa mu'jizatun min mu'jizatihi, da wata mu'jiza daga cikin mu'jizozinsa, wa sayakunu min hazzina ma ashada bihi hadha alhadith min at-tamjidi, yace rabanmu abinda zamu benefitin shine mu samu abinda wannan hadisin ya bayyana na daga girmamawa, wata kadiri da martabawa. Sai ce fa ablugu abna anal asakir fardan fardan, ku je ku ga yawa ƴaƴanmu wanda suke karkashin mu, dukkan dakarun mu, sojojin mu daya bayan daya, anna zafar alazima allazi sanuhrizuhu, cewa gagaruman nasarar da muke fatan mu tabbatar da ita, sayazidul islam qadar, wannan nasara za ta kara wa musulunci girma da mutunci, wa sharfan da daraja, wa yajibu ala kulli jundiyin an yaj'ala ta'alima shari'atina al-gharra'a nasiba ainihi, yace kuma ya zama wajibi dukkan wani soja ya sanya koyarwar shari'ar mu mai sassauci, shine a idansa, wannan koyarwa ce a gabansa in ya tafi yakin. Dan haka yayi musu wannan huduba, yace wal yajtanibul kana'isa, in sun tashi su nisanci cococi, wal ma'abida, da wuraren bauta, wala yamassuha bi azan, kada su same su da cutarwa, waye da ulqusas, sannan su bar manya-manyan fada-fada da bishop-bishop na coci, wa du'afa, da ƙananan yara ko tsofaffi masu rauni, allazina la yuqatilun, waɗanda su ba yaƙi za su yi ba. Wanda wannan shine hudubar da yayi. Dan haka bayan yayi wannan huduba, bayan da ya ɗebe haso cewa waɗannan mutanen ba za a yi sulhu da su ba, ba za a shiga cikin Qusṭantiniyya ta daɗin rai ba, sai yayi ƙoƙarin ya fara kai mata farmaki ta katangunta, ya fara jefa ƙugiyoyi, wanda daga nan ne alamun nasara suka tabbata a gare shi. A daidai ƙarfe ɗaya na rana, ranar Talata, wanda ya kama 20 ga watan Jumadal Ula, shekara ta 1857, daidai da 29 ga watan Mayu 1453, sai ya kai farmaki wannan, wanda ya kai hari gaba ɗaya zuwa wannan birni, wanda ta haka ne Allah subhanahu wa ta'ala a taƙaitaccen lokaci ya bashi nasara, ya buɗe wannan birni, ya zama shine ashe wannan mutumi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa ni'mal amir amiraha, madalla ga sarkin da zai buɗe Qusṭantiniyya, madalla ga rundunar, wannan runduna ta samu wannan yabo daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bayan ya ci wannan nasara, farkon abin da ya fara yi, sunan Qusṭantiniyya, mun ji sunan wani katafaren Kirista ne, Al-Qusṭantin, daga sunansa aka samu sunan garin, wanda ya canja addinin Kiristanci, ya fara cewa Annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne, da aka sai ce sunan garin a tsarkake shi, a dawo da shi sunan Musulunci. Sai ya ce ya rada masa suna Islamabul. Islamabul shine mai ai Madinatul Islam kenan a harshen Larabci, a yaren Turkanci Islamabul shine birnin Musulunci. To ana cikin haka ana ta cewa Islamabul, sai yau da gobe sai ta sa sai ta koma Istanbul. Istanbul daga Islamabul ne sai ta juye ta koma Istanbul, yau da muke jinsa babban birnin ƙasar Turkiyya. A lokacin da Muhammad al-Fatih ya ci wannan nasara, sai ya ce a yi wa dukkanin Kiristoci da duk suke cikin Qusṭantiniyya afuwa, kada a taɓa kowa. Ya ce ya ba su aminci a rayukansu da dukiyoyinsu, kuma ya ce rabin cocinan ma tunda ta ƙarfi ya shiga a ƙa'ida ta yaƙi, tunda ta ƙarfi ya shiga ba maslaha kai ba, to duk cocin nan zai iya kwace su gaba ɗaya, saboda ta ƙarfi ya shiga zai iya juya su abin da yake so. Amma saboda sassaucinsa sai ya maida rabin cocinan, ya ce a bar wa nasara su ci gaba da bautarsu, rabi kuma a juyar da su su koma masajida yuzkaru fi hasbullahi kaseeran, a maida su masallaci da za a dinga ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Haka Turkiyya ta juye ana la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Wanda bayan da ya wannan buɗe, sai ya karkata ya tafi wani babban coci mai ɗumbin tarihi a ƙasar Turkiyya, wanda ake ce da shi Aya Sofiya, wanda a wannan coci dama can mutane sun taru, manyan fada-fada da ƴan manyan addinin Kiristanci da mata da ƙananan yara da dogo al'umma gari, ana ta addu'a sun cika wannan coci. Don haka sai ya yi wa wannan coci tsinke, da ya je sai ya tarar da mutane da yawa a cikin wannan coci, da manyan malamai da masu bauta wanda suna ta addu'a a kan wannan yunƙuri da aka kawo Qusṭantiniyya. Lokacin da ya kusanto shiga ƙofar wannan coci, sai wa'annan kiristoci suka cika da razani da tsoro. To a lokacin ne ɗaya daga cikin malaman kiristoci limamansu sai ya buɗe wannan ƙofa, da aka sai Muhammad al-Fatih ya ce da wannan limamin coci, kwantarwa da mutanenka hankali, ba kashe su zame ba, ba abin da zame musu, ka ce kowa ya koma izuwa gidansa yana amintacce. Don haka mutane sai suka nutsu, wanda da an ce wasu daga cikin manya-manyan fada-fada malaman coci sun je sun ɓuya a ƙarƙashin akwatuna na cikin wannan cocin. Su in za a kashe to a kashe talakawan, amma su sun samu su akwatuna sun ɓoye. Yayin da suka ga wannan sassauci na Muhammad al-Fatih da afuwarsa, sai suka fito wa a'lanu islamahu, dama sun san gaskiya, dama wayar allazina utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwal haqq. Yawanci masu ilimi su suka fa gane gaskiya, daga sai suka san dama cocin da suke ganganci, sai suka bayyana cewa sun musulunta. Wanda daga nan ne sai wannan katafariyar coci mai dumbun tarihi, sai Muhammad al-Fatih sai yanke hukunci a kanta. Asalin wannan coci ta Aya Sophia, an ce ta ci sunanta ne daga wata mata baƙibɗiya 'yan ƙasar Masar, wanda ma'anar Aya Sophia shine mai da harshen girkanci al-hikmatul ilahiyya, hikimar Allah, wanda an ce wannan mata ta kasance da tana bautar gumaka, ƴar girkaci. To daga baya sai ta tasirantu da kiristanci, sai ta karɓi addinin kiristanci, sai ta zurfafa wajen ibada da addini na kiristanci, har waɗanda suke gefanninta suke tare da ita suka tasirantu da wannan mata. Da haka sai ta yi suna ta fuskar addini, suka ce ga wata waliyya nan, har sunanta ya kai wurin sarkinsu na Rumawa na bautar gumaka, wanda ake jira shi a Kalidiyos. Sai ya ce a kamo wannan mata, don me za ta zo da sabon addini? Da haka sai ya umarci sai aka kashe ta. To daga nan ne sai Aya Sophia sai ta yi shahada a kan tabarkin addinin kiristanci. To a zamanin empire na Byzantine, Constantine din, wanda ya sunan Constantine ya ta sunansa Constantine al-Akbar, sai ya ce a ɗauko gawar wannan mata a kawo ta izuwa Constantinia, ya ce kuma a binne ta a Constantinia. To kusa da wannan kabar nata shine sai aka gina wannan coci ƙatuwa da ake ce da ita cocin Aya Sophia a shekara ta 360, wanda sai shi Muhammad al-Fatih da ya zo wannan coci, sai ce saboda girmanta ita ce babbar coci, sai ce a juyar da ita ta koma izuwa masallaci. Saboda wannan shine ya sa ma'aikata aka shiga aka ɓaɓɓalle ƙararrawoyi, aka ciccire cross-cross, aka gyara wannan coci ta juye. Dama tsarin haka yake, in aka buɗe gari ta ƙarfi ba su miƙa wuya ba, to lallai haƙiƙa duk abin da aka maida cocinsu, wannan ya halatta a tarihi na addini a mahangar shari'ar musulunci. Don haka shine sai ya ce a maida ita masallaci. Daga nan ne aka ɗaukaka kiran sallah a cikinta a karo na farko a gaban shi Muhammad al-Fatih, kuma aka tsaida sallah. An ce bai tsaida sallah ba, sai ce a bari ranar Juma'a a gama gyara ta kafin ranar Juma'a. Don haka a lokacin haka aka yi, aka maida ita, aka yi kiran sallah, aka yi sallah ta Juma'a. Daga sannan ne Aya Sophia ta juye ta koma babban masallacin musulmi a ƙasar Turkiya, wanda ake bauta wa Allah shi kaɗai, babu ƙararrawi, babu cross-cross, ba a tarayya da Allah a cikin wannan wuri na Aya Sophia, wanda bayan ta ɗauki ɗaruruwan shekaru a matsayin coci ta zama tsawon masallaci duk lokacin tsawon daula ta Usmaniya da sarakunan da suka dinga zuwa, haka wannan coci ta zama masallaci. To bayan da daula ta Usmaniya ta fadi, lokacin jarumai irin su Abdulhamid Sani masu kishin addini aka kawar da su, aka kawo mutanen banza suka zo da tsari na sabuwar Turkiya, lokacin Mustafa Kamal Ataturk a shekara 1931 da yake bashi da addini, bashi da kishin addini, mutumin banza ne, mun ji tarihinsa, mun taba tarihinsa anan. Da haka lokacin sai ya ce a kulle masallacin Ayasofe, wai yana kilemin shi fa musulmi ne, a rufe wannan masallacin kafin hukumar Turkiya ta ga abin da ya dace. Don haka a shekarar 1934 sai ta shelanta hukumar Turkiya, ta ce ta mai da wannan masallaci, tunda da coci ne, ya koma museum, ya koma gidan tarihi. Aka bude shi, masu kai masa ziyara a ɗaya ga watan February 1935. Haka aka dinga yi, ya koma coci. Amma ka san Allah haka yake, komai zamani yana kawo mutanen kirki. Fa saufa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu ko yuhibbuhum wa yuhibbunahu a izzatin menene ayat take ne azillatin almu'minina a izzatin alkafirina. Dan haka sai Allah sai ya kawo a shekarar 2020, duk zamanin mu ne, din nan mun ga 2020, sai hukumar kasar Turkiya sai ta tabbatar da wani hukunci, ta ce lalle haƙiƙa Hagia Sophia ɗin da yake a matsayinsa na museum ta juyar da shi, ta tabbatar da doka wanda shugaban mai kishin addinin musulunci Recep Tayyip Erdogan ya tabbatar da wannan, ya ce Hagia Sophia ta dawo masallaci. Yau shekara 6 kenan Hagia Sophia ta koma masallaci, ana ibada, ana la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. To haka Allah yake, ko da an samu su fasikai fajirai sun lalata addinin Allah, Allah ya ce duk bayan shekara 100 sai ya dinga aikowa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, man yujaddidu laha dinaha, wanda zai jaddada mata addininta. To wai ba iya nan kawai mai da coci ta koma masallaci ko yi wa kiristoci afuwa a iya nan Muhammadu al-Fati ya tsaya ba, a'a, ya sa an gina manyan makarantu da manyan gine-gine da asibitoci da wuraren shakatawa da banɗakuna da manyan kasuwanni da general gardens lambuna. Haka ya raye birnin Constantinople wanda ya koma Istanbul, kuma wai bai tsaya iya nan ba, a'a, kada ka ɗauka wai daga buɗe Constantinople ya tsaya, daga nan ya samu wani ƙarfi Muhammadu al-Fati. Shi yasa ya kamata mu san shi, mu san tarihinsa, daga nan ne ya yi abin da tarihin ɗan adam ba zai manta da shi ba, ba wai iya tarihin musulunci ba, tarihin Turai, tarihin duniya ba zai manta ba, domin shi ne ya je buɗe wasu garuruwa da na kiristoci ne suka koma daula ta musulunci, daula ta Usmaniya. Shi ne ya je ya buɗe Romaniya, kasar Romaniya da kaji ana faɗa, sai da ya ci ta da yaƙi ta komo ƙarƙashinsa. Haka nan Bosnia da Herzegovina, wanda a rana mai kama irin ta yau aka kwace su, sai da ya dawo da su, ai sannan ne ma suka zama suna da yawan musulmi. Haka nan ya je ya buɗe Moldovia da ƙasar nan ta Ukraine da yau ake faɗa da ita da Rasha, sai da Ukraine ɗin nan da kake ji, wacce take da noma wajen alkama, tana wadata duniya da alkama, sai da Muhammadu al-Fati ya buɗe ta, ta zama ƙarƙashin daula ta musulunci. Haka nan sai da ya buɗe kudancin Turkiya, ya je ya buɗe wannan, har ma ya je ya buɗe wani gari da ake ce da shi Biladul Falah na ƙasar Romaniya. Akwai wani hatsabibin boka, hatsabibin matsafi, shi ne sarkin wannan garin, mai zubar da jini, wanda shi jinin ɗan adam yake sha, ba wai jinin dabba ba, ɗan adam yake kamawa da ransa ya zuƙi jininsa, wanda ya yi suna da Dracula. Na yi imani ɗan Indomie generation ba ku san Dracula ba, amma irinmu da wanda suke sama da mu a shekarun baya, 80s 70s, akwai wani team tun lokacin NTA, su ne tashoshin kawai, babu wata tashar satellite, sai NTA Kano, sai NTA Kaduna, daga baya CTV 67 ta bayyana, aka dinga wani team, wai shi Dracula, wani mai shan jini, shine daga baya ƴan Hollywood suka juya suke fin na vampires dinnan, sune masu zuka jini. Ai Dracula an yi shi da gaske, ya fitini turai ne, duk kowa tsoron sa yake, shi za su ga dinga fim din sa. To ba kowa ne ya kashe Dracula, ba wai a Hollywood fim ba, ba movie na Hollywood ba, a gaske wanda ya kama shi ya kashe shi shine Muhammad al-Fatih, wanda lallai hakika wannan shine abinda Muhammad al-Fatih yayi, ya kashe Dracula allazi kana yu'is fasadan fil ardi, wanda ya zama yana yaɗa barna a doran ƙasa. Ba wai iya kashe Dracula ya tsaya ba, sai yayi gaba ya bude ƙasar Bulgaria da ƙasar Albania, inda asalin Sheikh Nasiruddin al-Albani yake. Haka nan ya bude kasar Madar, in an ce Madar ita ce kasar Hungary kenan, mai sunan Yunwa ita ma ya bude wannan kasa. Haka nan ya bude Macedonia, haka nan ya bude duwatsu na Montenegro, me ya sunan kalma yake Montenegro yake ko menene da sauran su, za ku dinga jin ana faɗa garin. Haka nan ya bude Croatia da kake ji ana magana, haka nan ya bude kasar Serbia da Slovenia da Czech da Slovakia, sannan ya zo ya bude kasar Greece. Duk tarihin wa'ancan girkawan da muka dinga jin labarin su tun lokacin tarihin Baitul Maqdis, suna ɗaya daga cikin masu mamaye Baitul Maqdis masu tasiri, sai da Muhammad al-Fatih ya je ci garin su, kasar Greece kenan a yau, ya kuma mamaye gadanta, ya kuma cita amma kuma abubuwan da girtsin suke takama da su na tarihi bai taba musu ba, sabanin abin da ƴan Kurose suke in sun shiga garin musulmi. Haka nan ya bude kasar Russia, ya kewaye wani da ake ce da shi Rhodes, sannan ya bude kudancin Italia, wanda wannan abin da yayi shi yasa ba za a taba mantawa da Muhammad al-Fatih a tarihin addinin musulunci ba, amma yawancin matasan mu duk ba san shi ba, kaji abin da yake sa turai su sun san shi saboda irin waɗannan abubuwan da yayi. Shi yasa ma Papa Roma lokacin da ya ji labari ya mutu, sai ya ce musulunci ya mutu, sai ya shelanta cewa ayi hutu a turai gaba ɗaya na kwana uku, saboda ayi murna ayi celebration da mutuwar Muhammad al-Fatih. Shi yasa wani malami na tarihi ɗan ƙasar Faransa, kasan Faransa makiya addinin musulunci ce tun talatale, to wani malamin su sai yake cewa da ake tare shi jiye, yace ya zama wajibi akan dukkanin kristoci, yambagi ala jami'in nasara fil alam, ya zama wajibi akan kristoci na duniya gaba daya an yada urabba su kirawo Allah, Allah yuzhira marratan ukra a rajulan fi sufufil muslimina, kada Allah ya bayyana wani mutum a sahun musulmai mislu as-sultan Muhammad Asani, yace su ci gaba da addu'a kada a samu wani mutum ya zo a musulunci kwatankwacin Muhammad Asani. Amma dai wannan mutum sun yi shi, sun yi addu'ar, amma dai Allah bayansa, ai Allah ya kawo su jaruman, duk da dai ba su kai shi ba, akwai su Abdulhamid Sani sun zo sun yi gwagwarmaya, amma dai daga shi dai ba a ƙara samun wani gwarzo na tarihi na addinin musulunci wanda ya jaddada musulunci ya zama dodon turai kamar sa ba, wanda sai mu ce fa rahmatullahi ala Muhammadin al-Fatih, wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi. In muka koma ɓangaren tafsiri, yau cikin yardar Allah za mu tashi aya ta 44 a cikin suratul nisa'i, a rama mai Allah yake faɗa aya ta 44 zuwa 46. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
باين الله سبحانه وتعالى آيوين دسوكا غباتا يبين نامنا يندزي باد وقواب الله دا غوئن دسوكا قطنطا حكنشن شريعة suka bi umarninsa kuma ya gargadar da wanda ya saba masa zai masa uquba ta hanyar kwadaitarwa da tsoratarwa a duka dai ayoyin da suka gabata wanda muka fara tafsirin su tun fara bude wannan tafsiri tun daga fadin Allah wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an to anan kuma daga daidai waɗannan ayoyi sai Allah ya fara bayanin ahlul kitabi wasu shashin yahudu waɗanda suka bar hukuncen addinin su suka canja abin da yake cikin littattafan su na gaskiya domin su samu dan jin dadin rayuwar duniya anan sai Allah yake gargadantar da su akan wannan mummunin hali nasu cewa zai musu uquba idan basu bar wannan mummunan hali ba sun yi imani na gaskiya ga abin da annabawansu suka zo da shi wannan aya Muhammad dan Ishaq rahimahullahu ta'ala babban malamin tarihi yace Rafa'a bin Zaid bin Tabut ya kasance daga cikin manyan Yahudawa ya kasance idan zai yi magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi magana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lawa lisanahu sai ya lauya harshensa ya canja harshensa yayi masa zaurance sai ce me ra'ina ko are'na sam'aka ya Muhammad hatta na fahamaka ba mukunnanka domin fahimce ka mana sai yayi masa wani zaurance ta yana nuna manzala salisu salama a wauta yake sai ya canja yaran kamar ra'ina tana nufin wauta kenan amma a wani maganar tana nufin ka saurara kenan to dan haka sai wannan mutum yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka sannan kuma yake soka a cikin musulunci ya soke musulunci ya aibata musulunci shine Allah ya saukar da alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi sannan malaman tafsiri suka ce wannan ba yahude ka Abu bin al-Ashraf ɗaya daga cikin manyan yahuda malaman yahudawa ya fito a cikin mutum 70 waɗanda suke haye akan dawakai ko dabbobi daga cikin yahudawa sai ya tafi zuwa Makka bayan da aka yi yakin Uhud domin ya je kawance da Qurayshawa akan aje a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da shi yana cikin alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zaman lafiya tunda shi a Madina yake da aka sai ya silale ta bayan gida ya je ya shiri ya niki gari shi da wasu jama'a suna haye akan ababen hawa suka je suka kulla kawance domin a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka warware alkawarin da yake tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lokacin da yaje sai soka wurin sarkin Makka Abu Sufyan kuma su ragowar suka sauka a gidajen Quraysh ragowar mutanen da suke tare da shi shi kuma tunda shine shugaban su sai ya sauka a VIP, shi ne ya sauka a gidan sarki. Sai Abu Sufyan yake cewa da Ka'ab, sai ce kai mutum ne wanda kake karanta littafi kuma ka san littafin, mu kuma ummiyawa ne, ba ma karatu ba ma rubutu. Sai yake cewa to fa ayyuna ahada dariqan wa aqrabu ila al-haq, da mu da Muhammad da mutanansa su waye suka fi kusanci zuwa gaskiya. Sai Ka'ab sai yace ku bujire abu sa wancan addinin, ku ne waɗanda kuke kan gaskiya. Yawa, daga sai ya gaya masa wannan wanda shine Allah madaukakin sarki. Sai ya sauko da alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi, wannan aya sai ta sauka. Da haka Allah sai ce alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi, yanzu ilimin ka bai kai ba zuwa wa'annan, ko yanzu baka duba ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zuwa wa'annan mutane waɗanda aka ba su rabo daga ilimin at-taura, sune malaman Yahudawa wanda Ka'ab bin al-Ashraf yana cikin su, sune allazina utu nasiban min alkitabi kenan. An ba su suna da rabo, an ba su wani kaso daga ilimi na littafin at-taura, suna da ilimi ba jahilai bane su. Wanda wannan tambaya ce ta ban mamaki daga mummunan halin su da kuma gargadantar da su akan wannan mummunan hali da suke, shine Allah yake wannan tambaya. Yanzu ba ka ganin waɗannan wanda Allah ya ba su rabo na daga sanin ilimi na at-taura, yashtaruna dalalata, zaka same su suna zabar bata a bisa shari'a, suna fifita kafirci a bisa imani. Wa yuriduna an tadillu sabil, kuma suna so ya ku taron mu'minai ku bata daga barin tafarki madaidaici domin ku zama kwatankwacin su. Wanda wannan jumlar har yanzu Yahudawa a haka suke, duk inda bai Yahudi yake kokarinsa ya batar da musulmi shi ma ya zama batacce irinsa. Shi sa Yahudawa suka kasa bacci dare da rana, suna kulle-kulle, suna shirye-shirye, suna fito da hanyoyi da dama na batar da al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma sun ci nasara. Daga cikin hanyoyin da yau suka ci nasara kuma aikin nasu yayi kyau kuma suka batar shine social media. Social media na ka fataninta, shin Facebook ne wanda yafi kowa mabiya a duk social media gaba daya? Shi yasa masu kididdiga suka ce yau da Facebook kasa ce, mai sunan kanta kasa ce, to da ita ce za ta zama kasar da tafi kowa yawan mutane, domin tana da mabiya da yawa, duk mintuna sai an samu masu binta kaza kaza kaza, tana ɗaya daga cikin mabiya mafiya shaharar mutane. Haka nan in ka gangaro irin su YouTube, su ma suna da mabiya da yawa, har ka gangaro ɗan iskan manhaja TikTok, wanda mutanen mu duk ba su iya da matasa ba su yi amfani da shi ba, wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake lalata tarbiyya, yake fitar da wasu daga cikin ƴaƴan musulmi daga musulunci ma ba su sani ba, shine TikTok. Saboda kawai ƴan daloli da ake ba wa mutum ya zo ya iskanci, ya yi rawa, ya saba wa Allah, ya saba wa addini, ya faɗi kalmomi na challenging ɗin musulunci, ya faɗi abubuwa wanda suka saba wa addini da hankali, kawai don yana samun wasu ƴan daloli wanda za su zo su ƙare. Duk abin da ya ga dama, duk wani abu na hauka sai ga mutane sun yi shi. Duk wani abu da za ka ce na hauka, na waye da sauransu, mutanenmu su suke. Shi yasa yau ƙasashen da suka ci gaba kullewa suke. Ai, ko kwanaki na ji Najeriya sun fara, amma magana banza ta yi, suka ce sun kulle live na TikTok daga karfe 11, saboda anan ake iskanci, anan ake karuwanci, anan ake fasikanci, anan ake ilhadi. Suka ce sun gane abin da yake faruwa, sun rufe. Amma ko ba haka bane, dan haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da Yahuda yau suka zo da shi kuma suka ci riba. Da yawa mutane TikTok zai kai su wuta, musamman mata da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam dama yace da yaje wutar jihar Annabi sai tara ƴan mata ne. To yau da za a yi ma analysis a dai zamaninmu ne yanzu, ba irin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wancan lokacin yukcirin al'ashira suna kafircewa muji suna yawan tsinuwa su ne suka fiyewa a wuta ne yanzu namu yan TikTok ne suka fiyewa a wuta jahannama da za ka yi analysis yanda yarinya musulma ko mace musulma take iskancin abinda Sicilia ma ba za ta yi ba wacce take kafara take iskancin da maganganun na batsa da rashin mutunci wanda ma ba musulmi ba zai ba to irin wannan ne zai kai su zuwa wuta da irin tabarrujin suke ko sun manta ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa wasu dangogi guda biyu ɗan wuta ne ban gansu ba daga ciki yace akwai mata kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat sun sa kaya amma tsirara suke suna rangwada shine yanzu ga sun sa kansu hoda sun yi make up kuma dan rashin mutuncin ba wai iya waka kawai ayi mamin din wakan nana ya ka tsawa dan rashin mutunci hak qur'ani littafin Allah sai ayi mamin din sa qur'ani yafi karfin ayi masa mamin in baki iya qur'ani ba ko baka siffantu da halin da zakai qur'ani ba ko baki sa suturar da qur'ani ba to kina cikin wa'anda Allah subhanahu wata'ala yake cewa zaka sami mutumin da yake karanta qur'ani wal qur'anu yal'anuhu zaka samu cewa qur'ani yana tsine masa wal qur'anu yal'anuhu saboda me bai siffanti da halayen da ya kamata mai karatun qur'ani ya farawa zaka ganta ta sha make up ta yi tabarrujin da aka ce kada mace ta yi irin wannan ta yi shigar da aka yi ta hawo muryar Sudais ko ta hawo muryar Aliyu Jabir ko ta hawo wata murya ba tata ba maimakon ta je ta koyi karatun alƙur'ani to qur'ani ba a yaudarar shi duk wani wanda yake mamin da alƙur'ani wannan ba daidai bane in kana so kai kai da muryar ka da Allah ya baka ka je makaranta ka koma makaranta ka je ka iya tajwidi ka iya yanda ake karanta alƙur'ani a gyara shi da murya amma ba ka saci muryar wani ba ka zo kana bin kawai muryar Aliyu Jabir a dauka kai kake yi ka dauki muryar Mashari ibn Rashid al-Afasi a dauka kai kake yi wannan qur'ani ba ai masa wannan kaga yan iska ma da sun hadu yan suna wani abu na drama da qur'ani suna wasa da alqur'anin Allah qur'ani wallahi yafi karfin wannan qur'ani yafi karfin wannan ai masa to wannan maimakon me yi ya samu lada sai dai ya samu zinubi qur'ani yana da ladabi shi yasa in kana karanta qur'ani ana so a ga siffar qur'anin a tare da kai to abin da yake faruwa a TikTok din kenan ba wai iya waka ba sai a dauki karatun qur'ani sai kaga wata karuwa kana kallanta ba abin da ya hada ta da alqur'ani amma ta hawo muryar qur'ani yanda za ta yi waka ta bauna ana yi haka ma wai sai qur'ani sai ta yi masa wannan a social media wannan haramun ne wannan halaka ne qur'ani yafi karfin ai masa wannan littafi ne mai tsarki an ce in za a karanta shi ma a saurara a nutsu zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam haka da aka yi da alqur'ani shi yasa ni da gwamnati ce ni wallahi TikTok rufe da zan a Najeriya kamata ya rufe ta mutanen mu ba su yi amfani da irin waɗannan abubuwa ba fasikanci ake sai ka ji mutum yana kawai saboda yayi suna saboda TikTok in ka daga shi ba da ban wannan iskancin ba bai zama komai a society ba TikTok ce ta daga shi amma sai ka ji yana zagin malamai yana cewa shi yau in zai yi wasa ai in daurawa zai wa'azi ba za a ci gaba sai nasa to dama shashasha waye ga mu haka ai dama fasikai su suka fiyewa ai kaje qur'ani kaje Allah ya ce walakinna aktsaruhum fasiquna aktsaruhum kafiruna ai dama yan iska da fasikai suka fiyewa amma an zo mutanen kirki dama qalilan ma yatazakkarun qalilan ma yu'minuna kadan ne ai dama mutanen kirki daga dama in shaytani zai yi wasa ai dama yan makarantar shaytan sun fiyewa ai ko a can din ne ana karatu zaga followers din da suke bin karatun addini da abin da ya shafa ba su da yawa sai wayanda suke bin shirme su suka fiyewa ai dama kaida haka take shi yasa gaskiya zaka samu irin wannan shi yasa zaka ji in ana hira da su sai kaga suna gwama maganganu marasa dadi ga addinin Allah suna wulakanci haka ji wani yana cewa wai malamin zai koya masa ayar Allah yana wulakanta shi ai shi kwai yake ci shi madara yake sha amma shi malamin a cikin yunwa yake wa iyaz billahi saboda kawai TikTok ta daukaka shi ba shi da capacity a cikin addini ba shi da capacity a cikin al'umma ba da ban wannan abuwa da yake ba kuma babu al'umma banza irin al'umman mu mala ina yau fada wannan duk wani abu mutum mai muhimmanci ba sa daukan sa da muhimmanci wani babban malami ko babban profesa da yake amfana da al'umma, ko wani wanda al'umma take amfana da shi, ba a daukan sa sai mutumin da yake da shiriri ta kawai, mutumin da zai zo ya batsa, mutumin da zai zo ya barkwanci sai ga an dauki kudi an bashi, an dauki miliyan kaza an bashi, an gayyace shi can an bashi. Za ku yi ta ganin haka, wani kawai za ka dura a shar kawai ke a social media kawai, amma mutanen wani shi ake so. Mai karanta ayar Allah, mai bayanin tarihi na addini ko tarihin kasar Hausa, ga fezina na zaga ana dauko man abubuwa na kasar Hausa, suna kawo abubuwa masu amfani, amma irin su ba za a yi musu ba, sai wanda yake dura a shar dan ta kaza kazanka din zaga ana irin wannan. Ko ga an cewa ana an sa masa sarkin ƙarya, ha kawai ya jefa kansa masifa da bala'i, bayan ƙarya wuta take kai mutum. Dama an ce mai ƙarya dan wuta ne, shi ma ga ana gayyatar sa ya zama shi ma celebrity. Duk haka mutanen al'umma mu aka lalace, shi sa social media mu mai amfani da ita ba. To daga baya-baya ne dai aka samu malamai, yanzu ake irin waɗannan live din, ake samun kilif-kilif ake yada, to shine ake dan samu ana kutsawa da ilimin. Amma shi ma wa'azin iskanci yake masa, shi ma din yan social media sun lalata shi. Sai malami ya gama karatunsa na Allah da Annabi, amma kawai wani dan iska wai dan shi ma ya amfani da abin ya samu follow, sai ya dauko hotonsa, sai ya dora hoton malamin ya rabi, shi ko mutsiya sai yana zara idanu, bai san komai ba, zai ce kalma in kai ma kai za kai mai inda malami yake. Amma malami ya gama shan wahala kawai ba dan komai ba, sai ka sa hotonka, in dan Allah kake ka cire hotonka ka yada karatun mu. Ko kaga wata ita ma mace mai huda tana zara idanu, shegiya tana ta murmushi tana haka, malami nan yana wa'azi nan kuma tana sabawa Allah, din sai mun bar waɗannan abubuwa. Allah ka shirye da mu, Allah ka da, Allah ka datar da mu. To wannan shine abin da Yahudawa suka yi wa mutane, wanda ka'idar su halakar da al'ummar musulmi. Wa yuriduna an tadhillu sabila, suna so ku bace daga kan tabarki, ya ku taron mu'minai ku zama kamar su. Wallahu a'lamu bi a'da'ikum, Allah shine mafi sani da makiyanku, da kiye da waɗannan Yahudawa suke muku, masu batar da ku, masu fito muku da irin waɗannan abubuwa na social media. Wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi nasiran, ai Allah ya ishe ku mataimaki, Allah ya ishe ku wanda shine abin taimako shi kadai. Daga nan Allah sai ya ci gaba da bayanin munanan ayyuka na Yahudawa, wace minal ladina hadu yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi, ai daga waɗannan Yahudawa wanda suka kasance akan Yahudanci, akwai wasu jama'u wanda suke canja zancen Allah wanda yake cikin at-taura, suke fassara shi ba da abin da Allah yake nufi ba, suna yin haka da gangan, ta yanda suka canja siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke cikin at-taura, suka canja ta da wata siffar daban, suka canja hukunce-hukuncen rajamu da sauran irin waɗannan abubuwa. Wa yaquluna sami'ina wa asaina, zaka ji su suna cewa da kai idan ka kira su zuwa imani, mun ji maganarka, amma wa asaina amraka, mun saba umarninka. Wannan shine abin da suke fara. Wasma a gaira musma'in, ai ka ji abin da muke fada, amma kai kada ka saurara. Wanda wannan kamar yanda Imamu Mujahidu ya faɗa, yace ai sami'ina ma qultahu ya Muhammad wala nudi'uka fihi, mun ji abin da kake faɗa, wala nudi'uka, mu kuma ba za mu yi ma biyayya game da shi ba. Ai abin da suke faɗar wannan shine la sami'ita makaruhan walakin al-yahudu kuba za kanu yaqsuduna bihi du'a'a ala rasul sallallahu alaihi wasallam, ai abin da suke nufi wasu ma a gaira musma'in, sai suka canja ma'anar, su wani manufa Yahudawa suke nufi, suna yin addu'a ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai menene? Ai la asma'aka Allah, ai kada Allah ya ji yadda kai, shine kamar addu'a ta kurumta ko kuma addu'a ta mutuwa, haka suke wannan. Wara'ina kuma suna cewa a lokacin da suke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ra'ina maimakon ka saurare mu, ai minar ra'una shine wauta kenan, sun kasance sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izgili, suna gaya masa zance mai harshen damo, amma ba wai haka suke ba, sai dai suna nufin su yi cin mutunci da zage ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sa Allah sai ce layyan bi alsinatihim wa da'anan fi dini, ai suna yin haka ne domin juya harshen su da canja ƙarya ta koma gaskiya, da kuma mai da'anan fi dini suka da kiyayya a cikin addinin musulunci, suna yanka domin munana musulunci. Shi yasa Imam Ibn Atiyya yace wa haza mawjudun, wannan abun har yanzu akwai shi hatta al'an fil yahudi a cikin yahudawa. Yace wa qad shahadnahum, shi Ibn Atiyya tunda ya taso a Andalus yace mun gansu yurabbuna auladuhum as-sigara ala zalika, yahuda suna tarbiyantar da kananan yaransu abu sa haka. Wa yahfuzunahum ma yukhatibuna bihi al-muslimina, suna haddatar da su irin kalmar da za su dinga kira musulmi, suna kira musulmi su ne musu zaurance, amma nan zagensu suke yi mimma zahiruhu tawqir, na daga abun zahirinsa sai ga kamar girmamawa ne, amma me wayuriduna bihi taqir, amma karshe kaskantawa suke. Allah ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na, ai ina ma a ce sun ji sun bi, maimakon su ce mun ji mun saba, wasma'a wanzurna, maimakon su ce waccan kalmar zai ka saurara, wanzurna maimakon su ce ra'una din nan ra'ina din nan, su ce wanzurna, su yi amfani da kalma ka saurare mu, maimakon su faɗi gaira musma'in din can da ra'ina din can, su canja su ce mai wasma'a, su yi amfani da kalmar da kowa yake ji, isma saurari, wanzurna ka saurare mu, maimakon su yi amfani da gaira musma'in din can. Wanda wannan ne Allah yake cewa do ina ma a ce haka suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, maimakon waccan mummunan kalmar lakana khairan lahum, da haka ya zama alkhairi a gare su, wa aqwamu shine kuma mafi daidai, walakin la'anahumullahu bikufrihim, sai dai Allah ya la'ance su da kafircin su, fala yu'minuna illa qalila, ba sa imani sai kadan. Wanda wannan shine abin da Allah ya fara cikin waɗannan ayoyi masu albarka. Allah ka shirye da mu abin da muka yi daidai, Allah ka ba mu ladan abin da muka yi kuskure, Allah ka yafe mana, iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi, da mu da ku Allah ya amfana da mu gaba daya, masu daukan yaɗa wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi, dukkan masu taimakawa law bi kalimatin tayyiba Allah ka saka musu alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.